sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rawar kuma da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarki Hashim Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Lahadi. 16 ga watan Yuli shekarar 2023. Kamar yadda aka saba duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi na musamman. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Manzon Amurka kan sauyin yanayi John Kerry ya isa kasar China a yau Lahadi domin farfado da tattaunawar da aka dakatar tsakanin manyan kasashen biyu masu fitar da iskar gas mafi yawa da ke dumama duniya. Kamar yadda kafofin yaɗa labaran kasar ta China suka bayyana, daga gobe Litinin China da Amurka za su yi musayar ra'ayi mai zurfi kan batutuwan da suka shafi yanayi, in ji gidan talabijin na CCTV yayin da Kerry ya isa Beijing. Ziyarar da Kerry ya kai a kasar ta China, inda zai gana da takwaransa Xi Jinping, ta biyu ne bayan makonni da aka kwashe ana fama da tsananin zafi wanda masana kimiyya suka ce sauyin yanayi ne ke ta'azzara shi. An sallami Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu daga asibiti a yau Lahadi bayan da aka dasa masa na'urar kula da aikin zuciyarsa. Wata sanarwa da asibiti ta fitar ta ce dukkan gwaje-gwajen lafiyar da aka yi wa Prime Minister ba su nuna wata matsala ba, ciki har da gwajin da aka yi wa zuciyarsa. Asibitin ta ce an sanya masa na'urar ne domin baiwa likitocin Netanyahu damar lura da aikin zuciyarsa akai-akai. An kwantar da Netanyahu dan siyasa mai shekaru 73 a asibitin Sheba da ke Ramat Khan a jiya Asabar domin duba lafiyarsa. Daga bisani an saki wani hoton bidiyo na Prime Minister yana cewa ina cikin koshin lafiya. A yau Lahadi Prime Minister Iraki ya tattauna da shugaban kasar Syria Bashar al-Assad a birnin Damascus. A yayin ziyararsa ta farko a kasar da yake daidaita tun somawar rikicin na tsawon shekaru 12. Iraki da Syria suna da dangantaka ta kud da kud ta tsawon shekaru, dukuwa da janye da jakadu da kasashen Larabawa da dama suka yi daga Damascus, da kuma dakatar da Syria daga zama memba a kungiyar kasashen Larabawa 22 sakamakon musgunawa masu zanga-zanga a shekara ta 2011. Assad ya tarbi Mohamed Shia al-Sudani wanda ke jagorantar wata babbar tawaga a farar shugaban kasa a Damascus. Sun tattauna batutuwa da suka shafi kyakkyawar dangantaka da aiki tare tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna da kuma sauran al'amura, kamar yadda ofishin shugaban kasar Syria ya bayyana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an agajin gaggawa na Koriya ta Kudu sun ciro akalla gawarwakin mutane 9 daga wani rami da ruwa ya mamaye a tsakiyar birnin Cheongju, kamar yadda jami'ai suka faɗa a jiya Lahadi. Hukumomin kasar sun ce akalla motoci 15 da suka hada da wata motar safa ne suka makale a cikin titin karkashin kasa da ruwan ya mamaye. Seo Jong-il, shugaban hukumar kashe gobara ta yammacin Cheongju, ya ce ma'aikata na ci gaba da binciken ramin. Seo ya ce muna mai da hankali kan aikin binciken saboda akwai yiwuwar akwai karin mutane a ciki. Ruwan sama kama da bakin kwarya a 'yan kwanakin nan. Ya tilastawa dubban 'yan Koriya ta Kudu barin gidajensu tare kuma da barin wasu dubban gidaje ba wutar lantarki. Tsananin ruwan saman ya haifar da zartarewar kasa da ambaliyar ruwa. Ƙungiyoyin gwagwarmaya na Myanmar sun roƙi gwamnatin Amurka sama da rabin dala biliyan 1 na agajin jin ƙai da tallafawa marasa galihu domin taimaka musu wajen kawar da gwamnatin mulkin sojin ƙasar, gami da kuɗin jiragen sama maras matuƙa da motocin sulke da na'urar kakkaɓe makamai ta sama. Yayin da take amfani da wani suna na daban na Myanmar, Majalisar Dokokin Amurka ta zartar da ƙudurin dokar haɗin kan bama ta hanyar dokar soja a watan Disamba a matsayin wani ɓangare na kasafin kuɗin tsaro na shekara ta 2023 wadda ke gudana har zuwa Satumba. Dokar ta baiwa gwamnatin Amurka izinin taimakawa ƙungiyoyin mayaƙa masu ɗauke da makamai da ke adawa da mulkin soja da taimako marasa tsari sosai, amma ba ta bada wasu kuɗaɗe ba. Wasu daga cikin waɗannan ƙungiyoyin a yanzu suna neman majalisar dokokin da ta baiwa Myanmar dala miliyan 525 a cikin kasafin kuɗin shekara mai zuwa, gami da dala miliyan 200 na agaji marasa tsari sosai.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. We'll be right back. yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana shirin mu na gaba
kun kwashi passport din komai to wannan lokacin ni kuma sai na ce to dama ba abin da zan yi ina so in makaranta ta bari in koma makaranta a wannan fargabar a wannan wahala a wannan duka wani abu da kike zata na kalubalantar rayuwa haka na koma makaranta ina ta karatuna na gama associate degree na gama bachelor degree na gama master har guda biyu na zo na dora doctoral degree a gaskiya ni zan ba mu musamman mu ɗan uwa mata shawara idan kika ce dole sai ne mijin da zai iya rike miki ƴaƴa zaki aura akwai magan da har yanzu din suna iya rike ƴaƴan da ba nasu ba amma waɗanda ba sa san rike ƴaƴan sun fi yawa
ɗan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri Grace Abdu sallama da kallabi Hawwa Mustafa Babura wanda wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta bayan ta shafa shekaru a gidan aure ta kuma haifi ƴaƴa da dama amma kafin nan za mu haska fitila kan wata matsala da mata da dama ke fuskanta idan suka sake aure suka tafi da ƴaƴansu muna magana akan ƴan agola ku biyo mu domin ji yafi sako daga cikin kalubale da mata ke fuskanta a rayuwa akwai batun kunci da yaran da suke haifa a gidan da suka yi aure da farko suke fuskanta a rayuwa idan suka bar gidan ko ta dalilin rasuwar mai gidan ko kuma rabuwa sakamakon rashin jituwa waɗannan ƴaƴan da ake kira ƴan agola da dama suna zama sanadin shiga tashin hankalin mata to ko menene ke kawo wannan matsala kuma ta yaya za a magance ta waɗannan na daga cikin tambayoyin da muka nemi amsa a hirar kallabi da Hajiya Maimunata Hayatuddin wata ƴar gwagwarmaya kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara a Kaduna
to a gaskiya babban matsalan da ke kawo irin wannan sabanin alƙawarin abun guda biyu ne waya Allah ita a bangaren ta uwa bata nuna ma dan nan da ta je da shi ya kamata ta nuna mai cewa yanzu za su shiga sabuwar rayuwa ne daga ita haishi ko ita saboda haka dole su kiyaye abin da ya saba ko ta saba a can a baya a gidan mahaifinta yanzu a nan ba haka bane ya kamata su ɗauki sabuwar rayuwa na taka tsantsan wani lokaci kuma uwa takan yi irin wannan kokarin nuna ma ɗanta gaskiya to amma kuma shi kuma mai gida wani lokaci da zaran an ɗan yi ɗokin kwana biyu daga baya sai ya zo ya rika kishi yana jin haushin wannan ɗa da ta zo da shi ko kuma ƴaƴan shi ita da ta zo ta taras sai ta rika nuna ma ɗan nan ƙyama ko kyara wanda a sakamakon haka ne za ki ga duk yanayi ya gurɓata an zo an samu matsaloli daban-daban akan ɗan nan.
Na'am. To anan shi mai gidan da yayi alƙawari tun farko zai rike wa'annan yaya da aka shigo da su gidan. Anan ba ki ganin akwai wata rawa da ya kamata ya taka ko kuma kila baya takawa irin waɗannan lokuta da ake samun rashin jituwa a cikin gidan tsakanin wa'annan yaya da aka zo da su da wa'anda aka tara a cikin gida?
Eh, ai to dama shi ne yake da iko ya taka muhimmiyar rawar da dan nan waya Allah zai samu tagomashin saukin ana da kyara. To da yawa idan kika ga yaro ya tsani yaro dan uwan shi to yana farawa ne daga samun dama a gurin uban nan. Saboda idan uba ya jawo waɗannan da kika zo da shi ko ƴaƴan nan da kika zo da su ya nuna musu cewa da su da ƴaƴan da ya haifa babu bambanci duka ɗaya ne. Kuma idan wani tabanin fada tsakanin su ya hada su zai tara su ya tsawatar da su ya nuna musu cewa mai laifi ya bashi laifin shi mai gaskiya ya nuna mai yayi gaskiya amma ya hana wannan abin daga wannan ranar. To zaki ga an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kuma ko da ta tarar da wata mata ne wacce take da ƴaƴa a gidan ita ma dole in mai gidan nan ya tsaya tsayin daka cewa wannan ɗan da na auro tare da uwar shi to ina so a ɗauke shi tarkar ɗan cikin gidan nan matsawan ya tsaya da irin wannan. To da wuya kiga a sannan ya samu matsala a wannan gida. Ai duka wannan laifin na mai gida ne. To yawanci mazajen wani lokaci idan suka auri iyayen da suka zo da ƴaƴa matsawan suka ga ba wani abu suka samu a gare su ba sai kuma kiga sun fara jan jiki ana da ɗan nan za a fake ana miki kura da hali wanda a ƙarshe in ba a yi ta'a ba sai kiga auren ma ya sake mutuwa ka sake fita tare da ɗanka. Saboda ba uwa ba za ta iya jura tana ganin ana kyaran ɗanta ana cin zarafinsa ba.
Haka. To anan su kansu matan da irin wannan kaddara domin a iya cewa kaddara kenan ta same su a ce gashi auren su ya mutu sun rabu da mijinsu na baya ko kuma ya rasu ga su da ƴaƴa. Za ki ga suna da kawazucin lalle cewa ko da wani auren suka yi su fa lalle lalle sai sun tafi da waɗannan ƴaƴayen nasu zuwa gidan sabon mijin da suka aura. Inda za ki ga wasu ma dalilin rashin samun kila wanda ya amince da hakan sai ki ga sun dade ba su yi aure ba. A nan ya kike ganin lamarin ya kamata a ce ya kasance musamman ga matan da kila suna da sauran ƙuruciya kila a iya cewa zai fi kyau kila su je su yi aure maimakon su ce dalilin waɗannan ƴaƴan ko kuma rashin samun mijin da zai ɗauke su da ƴaƴan ya kawo musu jinkiri na yin auren misali.
Eh to a gaskiya ni zan ba mu musamman mu ƴan uwa mata shawara saboda idan kika ce dole sai ne mijin da zai iya rike miki ƴaƴa za ki aura to babu ki da wani tabbacin samun namijin da zai iya rike miki ƴaƴa. Akwai mazan da har yanzu din suna iya rike ƴaƴan da ba nasu ba amma waɗanda ba sa son rike ƴaƴan sun fi yawa. Don haka a nan ita uwa idan har ta lura da cewa mijin nan yana son ya aure ta aure ne na gaskiya to kafin ta tafi da ko da ɗaya ne ko biyu misali to gaskiya ta fara samun ko mahaifiyarta in tana raye ko wata ƴar uwanta ko kuma in ƴaƴan nan rabuwa ne suna da uba yana raye ta fara rufe idanta ta kauda kanta ta yi haƙuri ta je ta maida ƴaƴan nan har sai ta shiga gidan nan ta zauna ta ga kamullu da yin zamanta tsakaninta da wannan sabon miji da kuma in akwai abokiyar zama da abokiyar zamanta. A hankali idan ta gano yanayin zaman tun da dama tun a baya sun yi alƙawari za ta zo da ƴaƴanta to kin ga idan ta ga zai yiwu sai ta aika ta kwaso wa'annan ƴaƴa ko kuma ta ɗauko wannan ɗa domin ta ci gaba da rayuwa tare da shi. Idan ko ta shiga ta ga babu wannan sararin to ni shawarar da zan ba uwa a nan shi ne ta yi haƙuri abinda Allah ya ba ta na ta taimaki ƴaƴanta ya Allah suna gidan ubansu ne ya Allah suna gun ƴan uwanta ko iyayenta sai ta riƙa aika musu da taimakon da ya dace kuma tana ɗan kiran suna musu nasiha lokaci-lokaci tana sa su akan hanya sai ki ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ta ya kuma shirya yaran nan ki ga sun tashi duk wahalar da take fargaban su sha a gidan ubansu sai ki ga Allah ya taimake su. Wata wahalar takan zamo maɗa alkhairi so da yawa mu iyaye mukan yi haka ne domin gudun mun san irin zaman da muka yi da maza saboda haka ƴaƴanmu za su rayuwa na wahala to amma irin wayannan in muka fawwala mu Allah muka yi hakuri muka ci gaba da sa hannu a hankali akan abun sai kiga wahalar ta zama mada alheri sai kiga cikin lokaci kankani sannan ya taso da wani hazaka da kima da kwazo wanda sai kiga ayi zato ba yazo ya wuce wayanda suke da gatan fiye da shi
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa yake an bar mata a baya a fannoni da dama a nahiyar Afirka da suka hada da fannin ilimi akwai kalilan da suka yi nisa suke kuma ba da gudunmuwa ga ci gaban al'umma waɗanda kuma suke zama abin koyi ga na baya irin waɗannan mata na daga cikin waɗanda suka ƙara wa kallabin mu ta mako ƙarfin gwiwa ta kai ga mai da hankali wajen samun ilimi ga Hawwa Mustafa Babura da ƙarin bayani
da nan zo sai na runga haduwa da doctors a university wanda mata ne masu ilimi har sun yi commissioner har suna da makarantun su manya-manya har da secondary
haka
suka yi ba da kwazo na suka ce in taya su da training malaman su akan wannan bangare na a trainin yara ɗan ƙarana so na zo na fara kuma gangara ta tafi na je jigawa nan ma ina duduba yanda harkokin su suke na ilimi ƙananan yara fami yana yi wa magana da gwamna da wane ne suka ce a to ki zo ki taya mu mu ma ki nuna wa malaman mu irin wannan fasaha yadda ake amma ki sai suka ce ki ba mu takardun ki na shaida kina da wannan fasaha da abubuwa to da na zauna zan rubuta resume ai daga secondary school ba abinda na iya ƙara rubutawa layi ɗaya biyu na rasa mai zan tsara da shi dai ina da experience din amma kuma ba ni da degree ba
kin kasa bayyana rubuta abin da yake kanki abin da kike so ki rubuta kin san abin da zaki rubuta amma baki san yadda zaki tsara ba
a'a ba ni da takardar da ta nuna shaidar ina da ilimin saboda ban yi degree ba
certificate din da kika yi lokacin fa
so ai certificate ba degree bane certificate so sai da ce ka kana da wannan dan skill din dan experience din
shi
ba za ka ba kiran shi degree ba training ne kai
amma kin ga bambancin kasar mu gida Najeriya da nan kenan
eh akwai bambanci to amma kuma na yi sha'awa dan girki haka dan kasa din ma na rubuta na ba su wannan takarduna na shaida cewa na shahara har zan iya koyarwa malamai sai kuma Allah ya yi din na dawo sai na ce to bari in dawo in koma in kammala at least associate degree nan da na fara na tsaya ba ci gaba ba to da na dawo sai na koma college sai na canja bangaren harkar ilimin nawa daga computer science sai na tsallaka na koma education a 2016 fa so a 2016 na gaya miki ina da makaranta dama ya karama da na buɗe yauwa na zo na ƙarasa karatu na to abinda zai baki sha'awa tsarin ilimin America ko ka fara ka bari shekara nawa ya ɗauke ka inda ka bari za ka iya zuwa ka ɗora
ba sai ka fara daga farko ba
to ajujuwa na kaman ajin turanci ajin littafi da na fara tun shekara biyar shida da suka wuce da na tsaya sai wannan makaranta ta ce za mu tafi miki da wayannan kwasafai ba sai kin ƙara yin su ba amma kuma bangaren ilimi da kika ɗauka da karatun ajujuwan da baki ba su za a dora miki ki ci gaba. To sai ba ni damar in gama wannan dan digirin na farko a karamin lokaci. Saboda haka na koma makaranta na dauki ajujuwan koyarwa na ilimi na yara haka na gama shi a karamin lokaci. To da na gama wannan sai kuma na zo na sami babbar matsala da gwamnatin America akan kasuwanci na.
To
a 2016
haka
ta samu babbar matsala da ita gwamnatin kasar nan.
Me
to ina cikin aiki na sai kawai wata rana. A 2016 bazan bai taba mantawa ba.
16 din
yaro na 2016 bayan na dawo daga Najeriya na dawo April mai wadana auren shi na aure Alhassan kenan mai June July akai auren Alhassan muka yi tsatan biki gagarumin biki duka ƴan uwa suka zo
anan Amurka
anan America mutane da yawa sun zo sun halarci biki Allah ya rufa asiri sun tafi an gama bikin shi da kwana biyu ko uku ran an gama bikin shi Asabar Lahadi Litinin ran Laraba kawai ina kwanta ina bacci ne gidana ya tashi ya tafi sallar Asuba a sai aka zo aka rika buga mana kofa kamar tashin kiyama na tashi a furgice na bude window na ga wal wuta ta ɗan police wallahi na zaci wani abu ne suke so su evacuating ɗin duka unguwar a tashi har ba ina buɗe ƙofa kawai suka danna mana an kwa hannu na ce ina wallahi wallahi sai kawai na ji an ce wai suspect sun ɗauki suspect na ce ne na yi ni ɗan nan na shiga uku
ba kuma hali shi magana
ba hali amma dai za su karanta maka wannan abin a ce kana da damar ka yi shiru ko ka yi magana ka dauki lauya an baka da lauya za a iya baka lauya kyauta an kama ka ne to kai motoci yadda kika san na kashe dubban mutane a duniya ko air drug ko air waye kamar fa a movie
ya aka kaya wannan aka kaya da wannan
to sai suka zo suka rinka min tambayoyi kala kala suka zo gidana suka bincike komai hatta daddawa sai da suka tambaya menene wannan sun zaci da drugs da wannan da wancan suka ga ba komai suka gama na ce suka ce wai we are ready to go za su tafi da ni sai na ce ku tsaya ba ku gaya min me kuka zo ba me na muku sai suka ce wai business ina na ce business ina me nai a business ina sai suka ce wai ai ana kama ni ne da tuhumar na yi amfani da business ina na kwari gwamnatin kasa na ce ni suka ce eh ni suka tafi da police station alhamdulillah nan a gida ƴaƴa masu ilimi ne da komai suka kira lauya su gajar fari dogon labari aka zo dai aka je kotu aka yi bincike da komai da komai kai wannan wani labari ne wanda za mu iya ci gaba a wani bangaren but a dalilin wannan suka tsayar min da business ina da suka tsayar min da business ina na kwangilar gwamnatin da nake lura da yara ana biya na amma ba wai in daina business din lura da yara ba kin gane
da yake yanzu suna da matsala da gwamnati na da matsala da ke sai suka ginne wannan alakar ki da gwamnati
eh sai suka cire wannan amma ba wai bazan yi business amma na bangaren su ban kwangilar lura da yaran waɗanda ba su da me ake cewa income din su bai kai ba
sai su karfi
yawwa
tattalin arziki
kan shari'a a kasan nan ba inda zaki iya fita ba zaki fita ba sai an gama shari'a to sun kwace passport sun yi komai to wannan lokacin ni kuma sai na ce to dama ba abinda zan yi ina so in yi makaranta ta bari in koma makaranta a wannan fargabar a wannan wahalar a wannan duka wani abu da kike zata na kalubalantar rayuwa haka na koma makaranta ina ta karatu na tun 2016 na gama associate degree na gama bachelor's degree na gama master's har guda biyu na zo na dora doctoral degree yanzu da ikon Allah da shi ne yake tsara maka rayuwarka wallahi a April din nan da na gama digiri na a April din nan na gama shari'ar kasan nan kwata-kwata a kaina aka yayi
shekaru nawa kenan aka
fara amma wajen bakwai amma sun taje ni tara sun taje ni tara like I said wannan dogon labari ne wanda a watakila wata hirar ina iya zuwa in yi muku labarin.
Haka. To yanzu a cikin wayannan shekaru bakwai din ne kika kammala kika yi wannan karatun naki?
Yes, a cikin shekaru bakwai haka Allah ya zaban mini ni kuma da na zauna na ce to bazan zauna ba. Sun karbi passport dina ba inda zan iya zuwa an banda a cikin America bazan iya tafiya Nigeria ba. Amma ina da business ina ina yi kwangila kawai suka dauke saboda ya koma makaranta.
Haka.
Wal ina jiran a yi duka karar da za a yi a yi duk abin da za a yi aka yi aka gama ina gama da su kuma na gama karatu na yanzu dai I'm free kuma ina da doctoral degree na a Al-Sayyid Education.
Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda zamu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a ba ku labari muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Mu'azu da kuma Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
to masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya sai aka kasance da mu da karfe shirin na safa gobe litinin idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shiri cike har da shirin ciki da gaskiya kamar kore yau shirin ga shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahausa.com yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka muku shirye-shiryen namu na yau sai Salaman Abu wanda ya hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum.